écoute d'un programme en rediffusion sur VOA.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Binta Sulemaniya da ce tare da Hanifa Kabir Isa. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Laraba, 27 ga watan Yulin 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya, shugaban hukumar INEC, Farfesa Mahmud Yakub, ya kai ziyara jihar Kano domin ganin yadda ayyuka ke tafiya, inda ya gana da masu ruwa da tsaki a jihar, waɗanda suka hada da mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero da kuma manema labarai.
Mun gamsu da abubuwan da muka gani. Na farko, yadda mutane suka fito su yi rajista na kada kuri'a. Muna da sauran kwanaki 4 ko 5 zuwa kammala wannan aiki, kuma kama zuwa yanzu kamar da muka yi bayani ranar Litinin din nan na wannan mako, wajen yan Najeriya miliyan 11 suka yi rajista.
Za kuma ku ji cewa a jamhuriyar Niger, kamfanonin kasar masu hada-hadar aika sakonnin kudade sun bayyana damuwa game da yadda yan fashi da makamai suka fara yawaita kai har-har akan ma'aikatansu a sassan kasar. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Hassan Umar Tambuwal zai gabatar, da kuma labaran wasanni daga kasar Ghana. Amma kafin nan, ga Hanifa da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Joe Biden ya nuna alamun murmurewa daga COVID-19 a yau Laraba, yayin fitowarsa ta farko a bainar jama'a, inda ya bayyana irin ci gaban da gwamnatinsa ta samu wajen yakar cutar. Biden, wanda ya bayyana a cikin lambun Ross na White House sanye da coat da wando da kuma gilashi, ya bayyana alamar annashuwa. Lokacin da nake fita, sai na yi tunanin naji muryar ma'aikatana suna cewa, "Oh, ya dawo," in ji shi, ya kara da cewa, "Na gode da ci gaba da kasancewa da ni." An saki Biden daga kebewarsa bayan gwajin cutar COVID-19 sau biyu da suka nuna bai dauke da cutar da daren jiya Talata da kuma safiyar yau Laraba, a cewar likitansa. Akalla mutane hudu ne suka mutu a yau Laraba bayan wata girgizar kasa mai karfi da ta auku a arewacin kasar Philippines. Hukumar binciken yanayin karkashin kasa ta Amurka ta ce lardin Abra da ke babban tsibirin Luzon ya kasance cibiyar girgizar kasa mai karfin awa 7, wadda ta auku daga can karkashin kasa mai zurfin kilomita 10. Hukumomin kasar Philippines sun ce akalla mutane 40 ne suka jikkata a wannan bala'in. Hukumomin dai sun ce gine-gine da dama sun ruguje ko kuma sun lalace sosai a fadin lardin Abra. Hotunan da matamakiyar gwamna Abra Joy Burness ta wallafa a shafinta na Facebook sun nuna mazauna wurin da ma'aikatan da ke tsaye a wajen wani asibiti da wani babban rami a gaban ginin. Dakarun Ukraine sun kai hari kan wata gada mai mahimmanci a kudancin kasar ta hanyar amfani da makaman roka da Amurka ta samar masu, a cewar wani jami'in kasar Rasha. An rufe gadar ta Antonivsky da ke ratsa kogin Dnipro a yau Laraba bayan harin na Ukraine. Kirill Stremosov, mataimakin shugaban gwamnatin da Rasha ta nada na yankin Kherson, ya ce gadar tana nan a tsaye bayan harin na yammacin jiya Talata, amma titin na cike da ramuka. Stremosov ya ce dakarun Ukraine sun yi amfani da na'urar roka mai suna High Mobility Artillery Rocket System HIMARS wajen kaddamar da harin. Gadar dai wata babbar mahada ce da ke baiwa Rasha damar samar da dakarunta da ke kudancin Ukraine kayan aiki da na bukata. Gwamnatin Philippines ta soke yarjejeniyar sayan jiragen jigila na soji masu saukar ungulu kirar Rasha guda 16 saboda fargabar yiwuwar Amurka ta kakaba musu takunkumi, in ji jami'an kasar Philippines. Tsohon sakataren tsaro Delphine Lorenzana ya ce da daren jiya Talata ya soke yarjejeniyar dala biliyan 12.7 ta peso, dala miliyan 227 kenan, don sayan jirage masu saukar ungulu na MI-17 a watan da ya gabata, wanda shugaban kasar na lokacin Rodrigo Duterte ya amince da ita kafin wa'adinsu ya kare a 30 ga watan Yuni. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar shari'a ta Amurka tana binciken abubuwa da Donald Trump ya aikata a cigaba da binciken manyan laifukan da take yi na yunkurin tsohon shugaban na kokarin soke kayan da ya sha a zaben 2022. Kamar yadda jaridar Washington Post ta ruwaito a ranar Talata ta ambato majiyoyi. Ma'aikatar shari'a ta yi hira da tsaffin jami'an fadar White House, ciki har da tsohon shugaban ma'aikata ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence, wanda ya tabbatar jiya Litinin cewa ya ba da shaida gaban masu taya alƙalin tarayya yanke hukunci da ke binciken harin da aka kai a fadar gwamnatin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun 2021 da ƙoƙarin da Trump da muƙarrabansa suka yi na soke shan kayansa.
Da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya, shugaban hukumar INEC Farfesa Mahmud Yakub ya kai ziyara jihar Kano domin ganin yadda ayyuka ke tafiya, inda ya gana da masu ruwa da tsaki a jihar, waɗanda suka hada da mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero da kuma manema labarai. Wakilin muryar Amurka a Kano da ya halarci taron, Mahmud Ibrahim Kwari, ya yi tambayoyi ga shugaban game da shirye-shiryen tunkarar zaɓe na baɗi da hukumar ta INEC ke yi.
Kama zuwa yanzu mun gamsu da abubuwan da muka gani. Na farko, yanda mutane suka fito suka amsa kira na su yi rajista na kaɗa kuri'a, muna da sauran kwanaki 4 ko 5 zuwa kammala wannan aiki. Kuma kama zuwa yanzu kamar da muka yi bayani a ranar Litinin din nan na wannan mako, wajen 'yan Najeriya miliyan 11 suka yi rajista. To za mu ƙara wannan adadin akan waɗanda suka yi rajista kafin babban zaɓe na 2019, wanda a lokacin muna da 'yan Najeriya miliyan 84 da ƙari waɗanda suka yi rajista.
Farfesa, alƙalaman da hukumar INEC ta fitar ya nuna arewacin Najeriya na baya game da adadin waɗanda suka yi rajistar zaɓe.
To ne kira da zan yi ga 'yan jarida shi ne, don Allah su riƙa duba bayanan da muke fitarwa. Kowane mako muna fitar bayani na adadin mutanen da suka yi rajista. An bayanin nan bai nuna abin da ka faɗa haka ba ne. Za ga bayanin dalla-dalla, jiha-jiha waɗanda suka yi rajista. So kuma sai ku taimaka ku kanku 'yan jarida a ƙara kira ga mutane su fito su ƙara yin rajista. Wannan fa ba sabon rajista ba ne. Rajista ne muke na waɗanda ba su yi rajista ba baya. Waɗanda suka yi rajista baya dama suna nan cikin rajista ba sai sun sake yi ba. So yana so da Allah ƙara duba waɗannan bayanan da muke fitarwa, so da a gano alƙalumin a kuma daɗa wayar al'umma da kai.
Wanne ƙoƙari INEC ke yi domin ganin 'yan ƙasa sun karɓi katinansu na zaɓe?
To shi ne za mu ci gaba da kira. Shi yasa muke shawara da masu ruwa da tsaki a harkar zaɓe, da kukanku 'yan jarida, da masu martaba sarakunan gargajiya, da shugabannin addini, a ci gaba da kira ga al'umma su fito su karɓi kati na zaɓen. Bayan rajista, dole sai an karɓi kati wanda shi ne zai ba da 'yanci da daman yin zaɓen. A jihohi da yawa mura da katin nan da yawa waɗanda ba a karɓa ba a rajistan da aka yi baya. To muna fatan al'umma za su fito bayan an yi rajistan a karɓi katin zaɓe wanda shi ne zai ba su daman yin zaɓe a ranar zaɓe.
Roba, wani batu shi ne yayin da ita INEC ke ƙoƙarin shirya wannan zaɓe da ya rage saura watanni 7 misali, batun tsaro na ci gaba da wani yanayi a Najeriya. Me INEC ke yi wajen tunkara wannan ƙalubale?
To maganar tsaro ba hurbin hukumar zaɓe ba ne. Hakkinmu shi ne mu shirya zaɓe. Amma muna tuntuɓar jami'an tsaro waɗanda suke da hakki na tabbatar da tsaro a kasa baki daya da lokacin zabe da lokacin da ba lokacin zabe ba kuma muna da daman da muke tuntuban juna da su jami'an tsaro kuma za mu ci gaba da tuntuba amma kamar yadda ka sani magana tsaro ba magana ne wanda za mu yi da yan jarida kai tsaye a yanzu ba
in akai zancen zabe zance ne na kudi yayi batun kudi a wannan zabe na 2023 da ake tunkara
to kowa da ya sani a Najeriya mun aika da bukatun mu na kudi na yin zabe gwamnati ta tura wa majalisa ta amince kuma alhamdulillah kama yazo yanzu ana ba mu kudin kamar yanda aka saba bayarwa akai boye gaba ɗaya ne za a dauko a baka kudin a yanzu ba kama yazo yanzu dai alhamdulillah wajen maganan kudi
na gwamnati ta bayar
gwamnati ta amince da biliyan 100 za su miliyan 100 cikin miliyan 305 sa'annan aka zo aka ƙara mana miliyan 79 biliyan 79 kenan saura biliyan 126 so da mu ci gaba tattaunawa da waɗanda suke da haƙƙi wajen ba da kuɗin mu tabbatar da cewa an samu wannan kuɗi amma kama zuwa yanzu matakan da ake ɗauka da ba kafin a tabbatar da an ba da kuɗi shine bangaren zattarwa da su ba majalisar ƙasa bayanin abin da ake neman amincewa an bayar an amince yana cikin kasafin kudi kuma an amince da kasafin kudi saboda haka yanzu gwamnati tana ba mu kudin duk wata wani kaso daga cikin abin da aka amince da shi zuwa yanzu dai ba matsala
game da rikicin yan takarar gwamnan Kano a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP kamar hukumar INEC na kwangabakon baya domin a can baya ta nuna Muhammad Abacha ta amince da shi saboda shine ta shaida zaben sa amma sai daga bisani kuma kwatsamsi aka ga sunan wani ba shi ba a jerin sunayen da ita INEC ta fitar
ba kun gaba kun ba bane saboda wasu abubuwan ana tafiya da su ne bisa doka da kuma bisa shari'a kamar yadda ka sani da jam'iyyar da kai bayani a kanta ta dare kashi biyu a Kano kuma kowane bangare yayi nasa mun sa ido akan bangare guda an kama ni sunaye so daga baya kuma muka samu hukunci na kotu aka ce ba haka bane to kuma dole mu yi umurnin kotu so al'amarin ya koma ga jam'iyyar siyasa don jam'iyyar siyasa ke aika mana da yan takara ba mu ke ba wa kanmu yan takara ba saboda haka za mu abun karbi sunayen da jam'iyyar ta ba mu bisa hukuncin kotu da muka samu so mu bar shi a haka nan idan kuma kotu ta ce ba haka bane ta canza sai mu bi umurnin kotu
har yanzu akwai damar jam'iyyin siyasa su ci gaba da mika sunayen yan takararsu ga hukumar INEC
a riga an rufe wannan coron 15 ga wannan wata na Yuli an rufe wannan kofa na bada sunayen yan takara amma akwai lokacin da kuma za su yi musanyawa kafin mu bada sunayen yan takara na ƙarshe cikin wata mai zuwa cikin watan Agusta amma yanzu dai babu maganan bada sunayen sabbin yan takara sai dai in kuma abin da kotu ta ce in kotu ta yanke hukunci sai a yi
shi amma akwai ƙarin bayani a takaice dangane da fitar da sakamako ta hanyar internet nan da INEC take ta magana
eh mun fara yanda muka fara haka za mu ci gaba so yanda ake turawa yanzu daga rumfunan zabe jama'a suna ganin sakamakon zaben su haka za a ci gaba a sauran zabuka ciki har da babban zabe
madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton to a jamhuriyar Niger kamfanonin kasar masu hada-hadar aika sakonnin kudade sun bayyana damuwa game da yadda yan fashi da makamai suka fara yawaita kai harhare akan ma'aikatan su a sassan kasar ciki kuwa har da birnin Niamey inda jiya dubun wani dan fashi ta cika bayan da ya afka wata ma'aikaciya a wata hira ta musamman da wakilin murya Amurka na birnin Niamey Sule Mumin Barma shugaban na kamfanin Al-Izza Transfer Alhaji Muhammad Bakai ya yi kira ga hukumomin kasar da su dubi lamarin da idan rahama
wannan abun yana nan ga karuwa yana nan gaba da tsoro suna nan ga hito muna wurin da ban matsamani kullun agence kin nan na transfer d'argent ana yawan kai musu hari mun diba muna tsammanin wannan abun ya danganta da shaye-shaye ya danganta da mutane halin su ya hara sakewa ba hali irin wanda muka sani ba na mu da aka sani kasar Niger ba mu gadi wadansu abubuwa me yanzu daga baya-bayan nan fi sabilillahi yanda kuka ce abun ya hara yawa muna son a dibi wannan abun a doka mai matakai
wadannan irin matsaloli ne yanayin tsaron da aka shiga ke haddasa wa harkokin cibiyoyin naku na aikewa da sakonnin kudade
To ya shahe rayukan mutane paske na harko dai ba harka kudi zamu zance ba wannan agent da suke nan biyan mutane ne kuma neman zuha su ne suke nan gai hakkin su ne suke nan ga nema sai kaga wani ya hito can da wata niyya har ya kai inda zai halbi mutum muna fata ga Allah Allah ka mana saukin shi kuma muna neman ga gwamnati ta dibi wannan abun da idan rahama paske duk abin da ya shahi transfer d'argent ya shahi economy tattalin arziki ya shahi kuma mu da kanmu musa camera musa security wani bi inda baka tsammani kunan ne yake hitowa
kuna ganin ya kamata a ba ku damar ƙara yawan jami'an tsaro kenan
ka san kowa da aikin shi mu aikin mu tallafin economy yanda muka ce security aikin gwamnati ne fi sabilillah muna bakin kokarin muna doka yanda kuke ganin muna doka masu gadi muna doka vigil me abu ne bai wadatar dan kasuwa bai son asara me in Allah ya riga kauta ba abinda me abinda ke mana ciyo har ya zamanto har a halbi mutum wannan vraiment mu abu ne da ya tada mana ya hankali sosai da sosai irin wanga abun wadara na ma zaka nemi ma'aikacin da zai zuwa ya ce saboda albashin da zaka bashi bai iya zamanto ya sai da ranshi
Alhaji Muhammad Baki kenan shugaban kamfanin Al-Izza Transfer ta Niger a hirarsu da wakilin murya Amurka Salamu Mini Barma to har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga rahoto na musamman daga Najeriya akan sana'ar kayan wuta wanda Hassan Umar Tambuwal ya hada mana
Sana'ar kayan wuta sana'a ce da 'yan arewacin Najeriya suka yi dumu-dumu a cikinta. Na ziyarci wani layin da ake sayar da kayan wuta a unguwar Apatan, Okefia a cikin birnin Oshogbo, inda na tattauna da masu sayar da kayan wuta.
Sunana Muhammadu Kabiru Umaru, mazaunin Ososte, Oshogbo a Fanta area. Sana'a ta ce ita ce misali din electronics kayan wuta kenan.
To kamar da me kuke saidawa?
To gaskiya muna saida kayaki da yawa kala-kala. Domin akwai muna saida extension wire, bluetooth speaker, normal radio, air freshener, singlet underwear, kai abun da ya musalle daga san ba su makar ruwa musalle kamar dai ka gane ko to insha Allah muna saida abuwa da komi daga wannan enhancer ta kan wata musalle kamar dai sana'an kole kenan haka Allah misali
yaya wannan sana'a ke tafiya a nan birnin Oshogbo
gaskiya to ba mu zama ce gaskiya dai illa ba mu ce dai alhamdulillah gaskiya muna Allah godiya kuma muna ƙara gode ma Allah da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah shi ƙara mu daraja
kamar cikin waɗannan kayayyaki da kallisfa waɗanne irin kayayyaki
ka san kowan lokaci musalli shina shiga cikin lokaci domin zaga cewa lokaci sai ga cewa abu haka za ya haja sai ga musalli shi kuma wannan musalli ya dan kwanta musalli an kuma alli sabon yayin wani abu kuma dai akai amma dai yanzu dai musalli dai abun da suka dan shi musalli gaskiya sai dai radio bluetooth ba hakan ga da sauran musalli man kamantar su dai abuwa dai musamman dai na zauni hakan ga
kamar irin hitillon hannu ana sai
eh so wannan musalli ai tun kusa ce tun sadda musalli dai ainihin musalli tura suka fara zakwa da sabuwa wato musalli su da su aka yi kuma insha Allah da su za ga alama
to irin wayoyin joni kuma wayoyin radio da irin wayoyin hada wuta fa
eh su ma da mun sai su ai duk sun misali sun shade suna cikin misali electronics gaba dai suna electronics din
to wannan sana'a ka dade kana yin ta
to gaskiya insha Allah mun dan shi mun tantar Allah domin akalla ba kasar ba insha Allah zan kai shekara 20 ko da biyu ko da uku na yin ta
me baka sha'awar shiga wannan sana'a
eh to misali gaskiya misali ka san mu a cikin arewa abin ne ba wanda cewa misali ba sai mun zo mai training ba misali Allah ya yi mu koda ma da fasaha misali ta irin ta kan mu banda ainihin sauran su kabilu kuma sauran kabilu misali sai sun zo sai biya misali ga sauran su manya na misali hanga sun koya shekaru ko watanni misali hanga da misali za mu sabbikin heta babu na karewa Allah misali hanga gane ko to misali alhalin mu ko misali daga mun zo misali za mu shiga ba tare da shaɗi misali sai mun tsaya muna koyo ba misali din kuma za mu samu nasara da yarda Allah domin fahimta irin ta ba shi da Allah ya same to ainihin halitta ta
sunana Alhaji Yahya Ibrahim lugu daga nan Osogbo a Fanta sarkin yan kan wuta Osogbo state
wani lokaci ne ka fara wannan sana'a ta kayan wuta
lalle na fara wannan sana'a ta kayan wuta ko sai cin 1998
watan 1998
insha Allah
a wani gari ka fara wannan sana'a
annan cikin Oshogbo
me ya jawo hankalinka ga wannan sana'a
to gaskiya abin da ya jawo hankalina to muna karatu can gida mun gama aka turo mu mun ga da sana'a ni mun ga ni daga ainihin iyayen mu to shi yasa makama wannan sana'a
kamar cikin iyali ko ƴan uwa bayan iyaye akwai wani mai wannan sana'a ta kayan wuta anan Oshogbo
gaskiya yanzu a zaman yanzu mai yawancin waɗanda ke wannan sana'ata sun ce ta kayan wuta muna da yayannai wanda ana gaba gare mu amma mai yawancin su ba cikin gari nan suke ba gaskiya
ka dauki shekaru kana wannan sana'a ka taba koyar ma wani ko wasu wannan sana'ar kayan wuta
insha Allah mai yawancin yaran mu da ka gani nan ne na tare da mu wadin mu koyar musu
ba mu sunayen ko kadan daga cikin waɗanda ka koyar ma wannan sana'a ta kayan wuta
to ga sunan dai irin su Zayanu su Anas su Muhammad Sani ga su Isa Sibiliya duka ga sunan dai ba zan iya faɗi sunan su gaba daya ba
menene dadin wannan sana'a gare ka
gaskiya dadin wannan sana'a ta mu gare mu alhamdulillah mun dogara gare ta mun dogara ga Allah nan muka ci nan muka sha nan muka tattarzuwa ko ba sha ba kuma alhamdulillah gare ta ne Allah ya hore mana ni je Saudiya kuma ni gina gida ta kawo wannan sana'a alhamdulillah muna godiya Allah akan ta
menene matsalolin wannan sana'a
gaskiya tana da matsala ba ta da matsala ko ba sha ba dai matsalar ta in kana sabo gare ta za ta dan baka matsala bisa kamar wajen farashi to shi dai ne matsalar ta saboda
farashi kana nan wurin saye ko ko wurin saisuwa
wurin dai sayarwa saboda sana'a abubuwan suna da yawa ne wani kana iya manta don kamin ka goge ga gare ta sai ka sayar ka fadi amin kuma ka koma alin sali ka saudin shi ma da haka don irin kamar da shi Alhaji ya fada sana'a ce ba yadda zaka zama baka ce sai an koya ma ba an koya ma cewa ga yadda zaka saida ga zaka saida a'a mai yawancin mu duk wani da zuwa ya koyi wannan sana'a wallahi haka aka azame waɗannan kayayyakin kuma haka yake zuwa ya dinga saida su ya samu idan ya samu ga wannan niyya alhamdulillah idan bai samu ya fadi ga wannan niyya to haka nan aka yi wajen shi da kai ne ko wani abu ya riga dauke shi aka ya san abin da so ya sai da so ya sai da saida
sunana Isaiku Hamidu
a wani gari ka fara wannan sana'a ta kayan wuta
a garin nan na fara nan garin Oshogo
a da wace sana'a kake yi
to a da ni ban taba ta sana'a ba ina makaranta ne kuma ka samu hutu ne nake zakwa wannan lokacin yayana nan shine yace wace sana'a nake so nace sana'ar da yake ita zai ina hada man kayan wuta
yanzu kana iya gaya ma masu saurare irin abubuwan da kai a cikin wannan sana'a da ba za ka iya mantawa ba
lokacin da na zo ni fara wannan sana'a kala dai ban saba ba ina koyon ta har na kai ni saba kuma albarka na shiga dan daga ciki na ya aure na gina gida kuma na biya kudin makaranta na biya makallaina kuma har zaman na ci alhamdulillah
a cikin waɗannan kayayyakin wuta da ake saidawa ka taba cikin wata riba akan wani abu guda ɗaya da ba za ka iya mantawa ba
to gaskiya riba tana da yawa ban rike abu guda wannan na ci riba ta yi akan kayan wuta dan kowanne gaskiya alhamdulillah ina samu
da wayar radio da fitila da kuma radio on YouTube wani ya riba
a yanzu kaya sun yi riba gaskiya da kan da Allah bisa gada sai dai kuma gada din kayan ana kasuwanci ne bisa ba mu san yadda yarba ke jin yaren su sosai ba to Allah ya sa yanzu muna jin yaren su zamu ga sa musu suna su taya kuma su ba mu riba kamar yadda ya kamata a wannan lokaci yanzu ana cewa MP ya yi riba bisa ga dukkoci sana'a zakai ta cikin kayan wuta
kashi kana jin yarbanci
amma yanzu yana dan ji guda guda
yanzu da bai riba yazo ya ce ma nawa nawa da yarbanci kaman me zai ce ma
kamar MP ya ga zai cewa ilo ne MP
kai ko me zaka ce mai
zan ga mai cewa MP le 3000 na 3000 kuma na 4000 5000 ga mai 5000 shi kuma zai taya
kaman ni yanzu ni ce kilorukore minice
ga gaje me suna
ni ce ma ni bololo minice
gaje ina zane je
ni ce ma aka rufa
gaje ina kwana
Muhammad Sani Saidu ina sai da kayan wuta
a wace jaha ko kasa ka fara wannan sana'ar kayan wuta
anan ne usun sitin nan fara wannan sana'a
ka taba zuwa arewacin Najeriya ko kudancin Najeriya irin yankin Ibo kai wannan sana'a ta kayan wuta
a ban taba zuwa ba sai dai nan Osogo
yanzu kana da niyyar canza wannan sana'a ka kuma wata sana'a
a wannan sana'a alhamdulillah ta ishe ni kai zan bukata ciki bisa ga ikon Allah
ga ya muna kadan daga cikin bukatocin da ka biya a cikin wannan sana'a ta kayan wuta
to a cikin dai wannan sana'a bisa ga ikon Allah na biya kudin makaranta na karatu sannan kuma ina biya mukannaina akan yanzu haka sannan kuma na yi aure kuma ina da wurin zama a kai bisa cikin samu da nake akan wannan sana'a
kamar karatun da kai na boko ne ko ko na arabiya
na yi na boko na yi na arabiya
kana da niyyar ka kara gaba karatu domin abin da kake samu a cikin wannan sana'a
insha Allah ina da gurin zan kara gaba
kana da yaya
ina da yaya
kana son yayanka su gaje ka ga wannan sana'a ta kayan wuta
insha Allah
saboda me
saboda na ga akwai alheri a cikin ta
ka taba sai da wani abu daga cikin kayan wuta ka fadi
kuma in kana bako saboda haddace farashin yana da waya kamin kasawa yana saidawa ka fadi akai
wai kai kanka lokacin da kana bako ka taba saida ka fadi
eh na taba saida na fadi
sunana Garba Abubakar Abdullahi sarkin Hausawa a Fanta gaskiya Allah ya kaddace muna mulka anan masu kayan wuta da masu kihi da masu wake da masu albasa kayan dai da ake tafitowa da su arewa
to yaya hulɗa take tsakanin waɗannan mutane da ke zaune tare a nan garin
hulɗa gaba ɗayan mu hulɗa daidai take da kowa da kowa kowa an kawo magana yana sauraron mu, dukkan su kungiyoyin da a gare su, wanda duk mun ka kira shugaban kungiyar nan yana sauraron mu.
Kuna zaune lafiya?
Lafiya, local government.
To yaya mu'amala take tsakanin ku da Yarbawa masu masaukin ku?
Gaskiya Yarbawa masu masaukin mu lahiya lau muke da su, ba mu da dogon matsala da su.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Akai da Hassan Umar Tambuwal. To yanzu kuma sai labaran wasanni daga Ghana.
Wasanni a takaice.
Wasan baya na kasar Ghana, Baba Rahman na tattaunawa da wani clubin Premier League game da yiwuwan yin transfer ɗinsa gabanin kaka mai zuwa. Duk ɓangarorin biyu sun nuna sha'awa, kuma ba da jimawa ba za a kula yarjejeniya yadda Rahman zai koma wannan sabon club ya soma aiki kan ainihin kakar ta soma a makon farko na watan Agusta. Rahman da ya har yanzu dan wasan Chelsea ne kuma yana ƙarƙashin yarjejeniya da clubin din na Premier har watan Yunin shekara ta 2024. Chelsea a ɗaya ɓangaren ta nuna cewar dan wasan ba shi cikin shirye shiryenta, kuma ta saka shi kasuwa. Ranar Alhamis 28 ga watan Yuli, Black Gallery sun kasar Ghana za su bar birnin Accra don zagayen na biyu na wasan samun gurbi na zakarin kasashen Afirka, inda za su fafata da Genius Quarters din Benin. Kocha na Walker zai shiga wasan zagayen na biyu cikin kwanciyar hankali, ganin ci uku da nema da sun kai wa abokan karawarsu a ranar Lahadi a filin wasan kwallon kafar Cape Coast. Dan wasan gaba na House of Oak Daniel Afrebani ya buɗe ragawa Ghana cikin mintuna na 25 kan Muhammad Al-Hassan da ke buga club guda da shi ya ƙara bayan minti na 4. Bayan an dawo daga hutu, captain din Ghana Glasson na Wuku ya ƙarƙare su, inda ƙasar Ghana ta samu ci 3 ƙasar Benin na nema. Hukumar kwallon kafar Afirka CAF a takaice tana shirin dakatar da wasannin neman gurbin shiga gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2023 zuwa watan Satumba. Dan wasan CAF Dr. Patrice Musupi ya bada sanarwar dakatar da gasar ƙarshe bayan wani taron kwamitin zartarwa da an kai a birnin Rabatin kasar Morocco. Dr. Musupi ya bayyana cewar lalacewar yanayi a sarta Afirka ta yamma ya bada gaddamawa ga ra'ayin sake tsara gasar cin kofin na Afirka na shekara ta 2023 zuwa watan Janairun shekara ta 2024. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau. Radwan Allah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla an gaishe ka Ridwan Abbas. Masu sauraro, yanzu sai labarai a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya nuna alamun murmurewa daga COVID-19 a yau Laraba, yayin fitowarsa ta farko a bainar jama'a, inda ya bayyana irin ci gaban da gwamnatinsa ta samu wajen yakar cutar. Akalla mutane 4 ne suka mutu a yau Laraba bayan wata girgizar kasa mai karfi da ta auku a arewacin kasar Philippines. Hukumar binciken yanayin karkashin kasa ta Amurka ta ce lardin Abra da ke babban tsibirin Luzon ya kasance cibiyar girgizar kasa mai karfin awo 7 wadda ta auku daga can karkashin kasa mai zurfin kilomita 10. Dakarun Ukraine sun kai hari kan wata gada mai mahimmanci a kudancin kasar ta hanyar amfani da makaman roka da Amurka ta samar masu, a cewar wani jami'in kasar Russia. An rufe gadar ta Antonivsky da ke ratsa kogin Dnipa a yau Laraba bayan harin na Ukraine.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa, da Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni, da kuma injiniyar mu ta yau, ni ce taku Binta Suleiman Yaro, da ke muku fatan alheri, mu kwana lafiya, ma'assalam.